பயம் இந்த மாதிரி விஷயமெல்லாம்
ala rakabatihi gulamin ga yaro ya riko shi a wuyansa ja'alun wato katatun yaro gajeren yaro wanda yake duk halittar jikinsa kuma ta riga ta cika tunda har ya dauko shi a wuya dan shekara hudu ai ya tsufa a ciki yace ibnu arba'u sinina dan shekara hudu kadista wat asnanuhu har hakoransa sun fito san fulo din masu je yana hakoran hudu hakoransa hudu sama da kasa kara hudu ai ya wuce hudu ma hakoran dai kai 12 ko dai ya hakori 12 sanne ya dauko shi ma kutiya sararahu ba yanke masa cibiya ba haka yau kansa da shi har yanzu an rawaita hadisi wannan ya nuna mana me ta zai iya shekara hudu kenan ko a cikin mahaifiyarsa shine mahallin shahid da malai kawo hadisin a wannan ta zai iya dadewa saboda haka kada ka saki mace yau ta shekara biyu tana zawarci ko kuma ta shekara uku tana zawarci sannan ta zo da ciki ta ce cikinka ne kace ba naka bane wannan shari'a sabanin hankali yanzu alaran ma ya saki mace a kaddara ta shekara uku daga ba sai aka zo aka ce maka Allah rahama fa iyalin ka nan da ciki ka za a rigima ko Allah rahama
da zan guru ko ita ba karo billa
karshen ta daga nan sai dai a tafi zauren mai anguwa to kwa ga shari'a sabanin hankali shi yasa ake so idan zaka saki mace aka ce Allah madaukakin sai kace wa talliquhunna li iddatihinna kar ka saki mace sai ka tabbata ta yi al'ada a gidanka ta yi wanki wankin da baka kusance ta ba sai ka sake ta to mun kana da bakin magana amma kurin ranka ya baci kurin karwo ta kada ka sake ta ita ma da iyayenta Allah ya ce in an sake ta ta zauna a gidanta ta ida idan ma ta ce gidanka ko wutarka wu a nemo mai turofa a ɗebe kaya kuma aje ai ta yin gabar ana yin yamma kuma ba sani ba Allah ya kaddara akwai ciki kuma ya kwanta cikin ya shiru ya ki motsi sai ba hanka mai shekara biyu ita tana ganin ta zo ta yi magana ta ce cikin sa ne ta san ba zai yadda ba gari kuma ya dauki magana ya fi mata sauki ta yi ta nema aje a zubar da cikin ta halaka kanta ta halaka shi mai zubar mata da cikin na'am ta yi umana ya yi umana a cikin jinin haila ne ba a shika amma dai ba a cikin jini ba ana shika ya yi amma a cikin jini ko shi ma ya yi amma aka ce kuma dole ta dawo gidanka har sai jinin ya dauke sannan ta ga wani jinin ta yi ya dauke sannan in ka ga dama ka rike tan ga dama kuma ka ce to ta je ta amma wancan shikan yana nan ai shika babu wasa a cikin sa an yi shi ko da wasa ne ya yi annan Allah ya ce salasun hazluhunna sidiqun sidiquhunna sidiqun abubuwa guda uku wasan su ma gaskiya ne gaskiyar su ma gaskiya ne to cika yana ciki yanci yana ciki ko da wasa kace a bawan ka kayan tashi ya yanto ko da wasa kace a matar ka sake ta tasa ku mun gane ko na ukun kuma aure suka ce ko da wasa yar ka kace na bawa ne ko yanzu aka haife ta an haife ta yanzu kana da wani abokin ka wanda ya dade bai da aure kana tsokaransa kace ga ya ta zo ka aura na baka sai ce na karba to yanzu sai ya sake ta in ba sake ta yi mata sani matar sani nan manzon Allah ya ce abubuwa uku na babu wasa a cikin su ba wasa a cikin su amma in bai ce na karba ba shikenan to kai saukin ka kenan in bai ce na karba ba amma in kace na baka yace na karba to aure ya kullu anda abin da ake nema sadaki ne shi ko sadaki dama ana iya daura aure ba ambace shi ba sai dai daga baya kawo mun gane ko saboda haka idan ka saki mata bayan wasu adadin watanni ta zo ta ce maka tana da ciki ko ma har ta yi aure ta shekara biyu a gidan wancan mijin sai mijin ya zo ba da shaida ce shi tunda je gidansa ba ta haila ba shi wannan ciki ba nasa bane dole za ka karba kai mijin baya an sake rawaito hadisi wani mutum ya zo wajen sayyidina Umar Allah ya yarda da shi yace ya amiral mu'minina inni gibtu an imra'ati sanataini ni na tafi neman kudi ina asaba ko ina Port Harcourt ko nayi a Anacha ko Lagos shekara ta biyu ban dawo ba amma sai da zon sa matata da ciki shekara biyu ban nan yace sai na dawo yace in kana laka alaiha sabilun falaisa laka ala ma fi batni sabilun yake cewa ko yace inni gibtu an imrati na faku ga barin matata sanatin shekara biyu fajito ya hubla sai zon sa mai da ciki wato fa shawara Umar an-Nasa fi rajmiya sai na Umar a lokacin har yayi shawara da sabbe yace to yanzu wannan mata jefe ta zamu yi domin ta zo da cikin zina mun gane sai Mu'adh bin Jabal sahabi na manzon Allah sallam sahabin da manzon Allah tura shi gwamna a Yemen ta lokacin da wannan hukunci shi ya zo yana tare da sayyidina Umar sai yace masa ya amilul mu'minina in kana laka alaiha sabilun falaisa laka ala ma fi batni sabilun to yanzu ka ce aje aje fete yanzu take idan a matsayin ka na sarki da Allah ya danka maka wannan hukuncin hannunka ka zartar kana da iko akan zartar mata hukunci to dan da yake cikin ta fa yanzu an ji an yi hukuncin nan ai da ita da dan da sun mutu sai bashi wannan shawara yace masa fataruka hatta ta da ka bata sai ta haife sai na Umar ya bata fataruka haye bata fa wanda har gulaman sai ta haife yaro da namiji karkara da suniyahu a sunaitahu yaron har dasorinsa sun fara fitowa aka haifi yaron suniya fika ba dasori ba fika daga hakorin gaban nan akwai hakori na nan wanda kyanwa take da su ko to waina su ne fika to har fika shigo fika baya fitowa sai bayan shekara biyu ko uku shigo ya tafi ranarsa shekara nawa shekara biyu yanzu ya zo ya karar matarsa cewa ta yi cikin zina har amirul mu'minin ya yanke mata hukunci za a kashe ta Mu'adh bin Jabal yace a bata tukun hita aifu saboda idan akwai iko na shugaba zartar mata da hukuncin kisa to ai bai da iko zartar da hukuncin kisa abinda yake cikin cikinta an bata ta aifu to ta aifu ta aifu dan da hakura tsofan yaro a ga yanzu maganan ba ta shekara biyun ake ba to shi ne sai ta zo da yaro a karkarajat sunaitahu har fiƙoƙinsa sun fito fa'arrafa ar-rajulu shubha shi wannan mijin nata kuma sai ga yaron nan kamar su ɗaya da shi fa kala sai ya ce ibni wa rabbil ka'ba ɗana ne na rantse da ubangijin ka'ba an kun ga dole kuma za a yi masa bularar kazafi saboda ya saki halaccinsa faƙala umaru sai sai na umar ya ce ajazatin nisa'u an yalina misal mu'adhin mata sun gajiya su haifi irin Mu'adh bin Jabal wato yana tawabu yake yana kaskantar da kansa cewa wato shi bai kai Mu'adh bin Jabal ilimi bai hango abinda Mu'adh bin Jabal ya hango ba wanda a sanadiyarsa wannan mata da ɗan suka rayu dan da a lokacin shi lokacin da sai na umar ya tashi yanke hukuncin da gurin zuwa za a je a jefe ta da an yi bi babu to shi ne yake cewa mata sun gajiya ba su haifi irin Mu'adh bin Jabal ba laula Mu'adh la halaka Umar ba dan Mu'adh bai da Umar ya halaka to wa'annan dai da maganganu da yawa da malamai suka kawo akan wannan matsala na dan gutsuro mana ne saboda ya zama mu fahimci matsala irin wannan in ta tashi mu daina gaggawar maganganu da bakinmu domin mutum zai halaka kansa bai sani ba ka je hukumce da zina alhali kuma ba a tabbatar wa mutum hukuncin zina sai an yi bincike shari'a ba ta bar harkar zina kara zube ba Allah cewa sai an kawo shaidu guda hudu idan uku suka zo suka yi shaida cikakkiyar shaida sun gansu suna zina kamar tabariya a cikin turmi na hudu da ya zo ya ce shi dai gansu suna ta motsi a cikin biyafi amma ba zai iya tabbatar da waccan magana ba to zo yana uku dusiya musu bulalar kazafi saboda Ubangiji subhanahu wataala yana so ya kiyaye mutuncin dan adam da yake dan adam ta wannan hanyar ya zo ta hanyar aure haduwar miji da mata domin a kiyaye mutuncin dan adam Ubangiji bai bar abin kara zube ba to amma mu yanzu a wannan lokacin cikin sauki mutum zaka bata masa zuriya cikin sauki anan kuma kuskure ne mutum zai ta yin abun shi ya manta alhali abin kuma yana rubuce a littafin sa. Mun gane ko? Sun manta amma Allah bai manta ba. Saboda haka dole ne mu rika sawa harcen mu linzami akan kutsawa cikin irin wa'annan maganganun. Kuma har yanzu su ma mutumin da yake sakin mata tunda a wannan zamanin an ci gaba bai kamata ka saki matarka ba sai ka tabbatar an je an mata gwadin ciki a gwada jininta a gwada fitsari a tabbatar ba ta da ciki banda ma matakan da shari'a ta bani cewa kar kai shika din sai ka tabbatar matarka ta yi jinin haila ta wanke sai dai in tana da ciki don shikan ciki yana daga cikin dalaqus sunni shika na sunna da ake so mutum ya saki matarsa an fi so ka sake ta da juna domin ka sauwaka mata idda da zaran ta haihu ta gama idda amma in bayan ta haihu ka sake ta to kaga dole ta sai ta ga jini uku wata kuma bata kallon jini matsawon tana shayarwa saboda haka sai ta yaye yaro kaga ka wahala da ita shekara biyu tana zaune amma idan ka sake ta dab da ciki nan mu karanta matar sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina jin ba nan bane majalisar mu na gida ne wani sahabi yana zaune da matarsa da tsofan ciki irin cikin ko yau ko goben nan da daddare sai ta fara jin naƙuda ta fara tabata ita kuma da ba ta kosa da zama da mijin ta kosa zama ta ji naƙuda ta fara tabata yayi alwala zai tafi masallaci sallah ita ce masa mai gida ka dan dadada mun rena mana yau da shika daya sai ce subhanallah wace magana yake fara ce a ni dai kudin so nake don Allah ka dan dadada mun da shika daya kuma kai hakuri sai ka dawo bayan sallah sai ka me da ni shika daya za ka yi mun kana dawowa a sallar asuba kuma sai ka me da ni zai fita tantance jidu Allah ka taimake ni ka dan dadada mun rena yau da shika daya ce to na sake ki shiga daya tace to kai hakuri kuma sai ka dawo sallah kuma sai ka dadada mun da bai ko ka me da ni ya da ba ana sallar asuba kullun sai ta haihu yana dawowa sai ganta da gabanta me yace wallahi baki isa ba kin haince ni wannan munafurci kike mu wallahi baki isa ba sai na kai ki kara gurin manzon Allah sai ta gurin manzon Allah manzon Allah yake cewa yace ai yake ce ma ai littafin Allah ya riga ya kanka dan Allah cewa ulatul ahmali ajalahunna an yadana hamlahunna mata masu ciki ajalinsu na gama idda su haife cikinsu yace to saboda haka kaje kurin karada she ta ka nemi sadaki ka bata sabon sadaki ku daidaita amma yanzu ka har ta gama idda da jinin haihuwa ya dauke ta samu miji kurin aure za ta yi to saboda haka shi ciki hukuncinsa dole matsaloli ne irin wa'annan wanda in abu ya same ka dole kai hakuri ka je ka tuntubi shari'a mi shari'a ta ce nan ba haka ba sai ka ga abin da zaka kai abin da zaka kwan ciki ubangiji ya ce Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa Allah shi yafi sanin abinda kowace mace take dauke da shi a cikin ta wa ma taghizul arhamu da abinda mahaifa take ragewa wa ma tazdadu da abinda take karawa na kwanakin ciki wa kullu shay'in indahu bi miqdari kowane abu yana da abinda Allah ya kaddara masa kuma baya ketare abinda ubangiji ya kaddara masa alimul gaibi ubangiji shine masanin gaibi wa shahadati da abinda yake bayyananne shine al-kabiru mai girma al-muta'ali wanda yake da girin jaye akan komai shine al-qaharu kenan
sawa'un minkum man sarra al-qawla wa man dahara bi
na'am
wa man huwa mustakhbin bil-layli wa sarihu min nahir
na'am zai mana
to law ma qibatum min bayni dahi wa min kharbihi ya fa'unahu min amri Allah inna Allah la yaghayyiru ma biqawmin hatta yaghayyiru ma bi anfusihim wa idha arada Allah biqawmin su'an fala maraddala wa ma lahum min dunihi min wal
ubangiji yace sawa'un minkum daidai ne a cikin ku cikin ilimin Allah man asarra alqaula wanda ya rada wa man jahara bihi da wanda ya ihu duk abun Allah ɗaya ne ko kai ihu ko kai rada duk ɗaya ne sabon manzon Allah suna zikiri da ƙarfi manzon Allah ya ce musu ubangijin da kuke kira din dai ba kurma bane saboda haka ku yi a nitse, ku yi a hankali, Allah ya naji. Shine Ubangiji ya ce sawa'un minkum, daidai ne gare ku, ku bayi, man asarra alƙaula, wanda ya ɓoye magana ba ɓoye wa Allah abu. Don Allah shi ya ce ya alamu kainatul a'yuni wa ma tukfi sudur. Allah ya san ɗan satar gani da kai, ɗan ha'incin idanu, Allah ya sani. Abin da aka hana ka kalla, ka ɗan halare shi, ka ɗan ka kauda idanka, Allah ya sani. Wa ma tukfi sudur, abin da ka ɓoye a ranka, mai kyau ko mummuna, duk Allah ya sani. In dai dan Allah ne, to kar ka ɓoye komi. In dan Allah ne, kar ka ɓoye komi. Amma ɗan Adam sai ka ɓoye masa. Ubangiji ya ce man asara alƙaula, wanda ya bayyana ya ɓoye, wa man jahara da wanda ya bayyana, sawa'un, duk abun Allah ɗaya ne. Wa man huwa mustakfin billayli, da mutumin da ya ɓuya cikin duhun dare ya yi abu, wa saribun bin nahari, da wanda ya fita ɓalo-ɓalo da rana ya yi abu, duk ɗaya ne a gurin Allah, duk ɗaya ne. Mun gane ko? Ai lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi, Allah ya sani. Duk da haka, saboda Allah ya yanke wa ɗan Adam hanzali, sai ya sa masa mala’iku, kuma suna gadinsa, suna kula da shi, su ne mu'aqqibat. Mala’iku ta gaban mutum, mala’iku ta bayan mutum, mala’iku a bakin mutum, mala’iku a idan mutum, mala’iku a kunnen mutum, mala’iku a ƙafafun mutum. Ubangiji ya ce mun sa mu'aqqibatun, masu kiyaye ɗan Adam, min bayni yadayhi, ta gaba, wa min kalfihi, da ta baya, yahfazunahu min amrillahi, suna kiyaye ɗan Adam daga umarnin Ubangiji. Ma'ana mala'ikun nan suna kiyaye, in ba haka ba da aljanu sai make mutum, yadda aljanu suke da yawa, suke Allah kuma yake ba su nisan kwana, kuma suke aihuwa kamar tsutsa. To in ba dan Ubangiji ya sa mala'iku suna kiyaye ɗan Adam ba, da ɗan Adam bai isa rayuwa a faɗin duniyar da aljanu suke rayuwa ba. Ubangiji ya ce inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin, mutane su sani, in sun gansu a cikin ni'ima da walwala, sun gyara ne. Idan suka gansu a cikin wahala, ana fama da gari, ana fama da abubuwa, mutane su suka jawo makansu. Domin Allah ya ce inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin, Allah baya canza wa mutane ni'ima wadda suke cikinta, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sai mutane sun canza. Sai mutane sun canza, idan mutane suka gyara, shikenan. Allah gaya wa kafirai wa in utum udna, in kuka koma da makirci, sai mu koma da azabtar da ku. To haka sunnar Allah take, in mutane suka gyara suka bi Allah, Allah sai ya sake musu ni'ima. Idan mutane suka canza, Allah ma sai ya canza. Shi yasa Allah ya ce inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin, Allah baya canza wa dadin da mutane suke ciki. Ai la yasalibuhum ni'matahu, Allah baya zare ni'imarsa a cikin mutane, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sai mutane sun canza halin da suke ciki, kyawawa sun koma halin saban Allah. Ubangiji ya ce wa idza arada Allahu biqaumin su'an, idan Ubangiji ya nufi mummunan abu da mutane, ma'ana ya nufi azabtar da mutane, to su sani fala maradda lahu, babu wanda ya sai juyar, babu wanda ya sai hana. Wato ko aljanu, ai mala'ikun da suke kare mutanen, ba su isa su hana Allah kuma ya azabtar da mutane ba. Ubangiji ya ce wa ma lahum min dunihi min walin, wanda Allah ya niyyar azabtar da shi, to ba shi da wani koma bayan Allah, min walin, wani masoyi wanda zai hana shi shiga cikin azabar Allah. Ubangiji subhanahu wata'ala, idan ya nuhu bawa da alkhairi, Allah maɗaukakin sarki sai Ubangiji sai masa gamdakatar, wato da shiga cikin mutane na alkhairi, sai mutum ya rayu cikin alkhairi, wato sai kuma ya samu alkhairi sakamakon alkhairin Ubangiji. Idan kuma Ubangiji ya niyyar ya nuhu bawansa da sharri, Allah baya nufin bawa da sharri, amma sigan hadisin haka ta zo. Allah baya nufin bawa da sharri, sai dai bawan da ya nufi kansa da sharri. Idan bawa Ubangiji ya nufi bawa da sharri, to sai ya haɗa shi da mutanen sharri, sai ya zama mutum rayuwarsa sai ya ƙareta cikin sharri, kuma sai ya samu sakamako irin na masu sharri. Hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza arada Allahu bi 'abdihi khaira, idan Ubangiji ya nufi bawa da alkhairi, yace sai ya sanya shi yana da kana'a, koshin zuci duk abin da ya samu komai kadan nasa zai yi godiya duk abin da ya samu zai yi godiya kuma zai iya cirai alheri yake cewa wa iza arada lahu bi abdihi sharra idan ubangiji yana hubawansa da sharri ja'ala faqarahu fi ainihi ubangiji sai sa talaucin mutum a idanunsa komai ya gani ba zai ishe shi ba komai ya gani ba za ka same shi yana godiya ba saboda kullun kuka kullun a cikin kuka yake ba ranar da zaka ji ce alhamdulillahi alhamdulillahi kullun a cikin kuka saboda haka duk abin da Allah ya baka komai kana nasa kai godiya ba hana ka an baka baka nema amma ya zama kullun a bakinka babu nagode yau ka na ta cikin wadata da walwala babu nagode kullun ba za a ji dadi a bakinka ba sai dai kuka kusan wannan kuma yanzu ya kusan ya kusan ya zama al'adar al'umma gaba daya ta kusa ya zama al'ada to manzon Allah ya ce in ka ga bawa wato ya fe yawan kuka bayya koshi da kadan bayya godiya ma kadan to ana gudun ko yana daga cikin mutanen da Allah ya sa musu talaucin sa idanun su duk abin da suka gani ba zai ishe su ba
kai dan hadisin da nake so in duba mana daya ka karanta ne lahu maqiwatun ko
malam yake cewa malaman tafsiri sun yi sabani dangane da hafaza din nan muaqibat din mala'ikun da ubangiji ya halitta yasa suna yi bawa dan adam kariya da ubangiji yace ya fazunahu min amrillah suna kiyaye mutun daga lamarin ubangiji wadansu malaman suka ce a cewa Ubangiji ya kaddara mala'ikun ne ne suna kare dan adam wato daga namun daji daga wato dabbobi masu tumbe sai ka zo ka wuce ta kusan kare bai hauka ba wannan mala'ikan shi ya kare ka ko kuma dabbobi masu farauta kamar shaho kamar shirwa sai ya wuce ta sama da kai bai kula ka ba to wayannan mala'iku ne suka baka kariya ko kuma duk wani abu mai mai cutarwa kanka yana sama amma kafarka tana tafiya zaka iya dukan komi amma Allah cikin ikon sa sai ya kare kafarka ba zaka yi tintibe ka kihu ba in guri ne sai ka shiga gangara in tudu ne sai ka hau tudu in ba dan haka ba yadda baka kallon kasa sai dai ka kalli nesa kuma kana tafiya kana waiwaye kana kallon wani guri to zaka iya tuntube ka fadi amma sai ga har gudu kana yi ma bakka kallon gabanka to kaga wannan mala'ikun su suke kare mutum lutufan min saboda tausasawa da ubangiji yake yi bayan sa idan kaddara ta zo ta na wani abu zai same ka zaka iya tuntube ka fasa farcinka ko kuma zaka fadi shine yake cewa fa idza jaa al qadaru kallau bainahu wa bainahu idan kaddara ta zo wayannan mala'ikun sai su dan barka na dan wucin gadi to abin da zai same ka kuma sai ya same ka sai kuma su dawo domin haka manzon Allah ya ce idza nazala qadaru amiyal basaru in kaddara za ta sauka to sai azare kallon mutum kallo na zuciya sai ya zama sai ta sauka ta yi aikin ta sai ka ji mutum ce ai ko ni abin nan da na sani ma ni da nayi kaza to ba za ka sani ba saboda mi saboda kaddara ta zo saboda haka wannan mala'iku sai su bar mutum Abdullah bin Abbas da Ali bin Abi Talib Allah ya yarda da su wato suke cewa a wata rana wani mutum ya zo gurin sayyidina Ali saboda wata bukatar sa fa kale yace masa ni ina baka shawara ya Ali bin Abi Talib cewa ka buya domin naji mutane saboda san zuciyar su suna shige shige za su kashe ka sai sayyidina Ali ya ce masa ai kowane mutum ai yana da mala'iku wanda suke kiyaye shi matsawan Allah bai kaddara masa mutuwar ba kowa yana da mala'ikunsa da suke kiyaye shi ya ce masa inna ma'a kulli rajulin malakaini kowane mutum yana da mala'iku guda biyu wato ya fazanihi suna kare shi malam yi kaddar matsawan kaddara ba ta sauka zai mutu ba fa idza jaa al qadaru amma in kuma addara ta zo za a kashe shi ko zai mutu kalla ya baina huwa baina qadarin Allah sai su bar shi shi da qadarin Ubangiji sai qadar ta gama aikin ta kuma sannan inda sauran kwanansa kuma su dawo wa innal ajal domin shi ajalin mutum hisnun hasinun ganuwa ce katangiggiya mun gane ko shi ajalin mutum ganuwa ne a kewaye ba ta karyewa sai lokacin da ajalin ya kare mun gane ko baka ji an ce mai rabon ganin bari ba wai ko ana daka shi a cilimi sai ya ganta duk inda kai sai ka gani duk yaƙe-yaƙen da Ali bin Abi Talib ya yi a gidansa ya mutu a kwance a kan gadansa duk yaƙe-yaƙen da yi da su Khalid bin Walid duk yaƙe-yaƙen da suka yi so yaƙi bai ya sa mutum ya mutu fadawa cikin abu mai hatsari bai ya sa mutum ya mutu kamar da kuma kwanciya a gida da ɓuya a cikin mata baya hana mutuwa baya hana mutuwa saboda haka a wannan karan shi ne tafsirin wannan aya da Ubangiji yake cewa wato lahu mu'aqibatun ko inna la la yughayyiru ma biqawmin Ubangiji bayya canza wa mutane hatta yughayyiru ma bi anfusihim a sai dai mutane sun canza wa kawukansu yace wa idza aradallahu biqawmin su'an Allah ya nufi mutane da azaba falam aradallahu ba mai juya da ita wa ma lahum min dunihi min walin bash mai wanda za a yi wa azabar bashi da wani masoyi wanda zai hana shiga azabar Allah walladhi yurikum albaraka
walladhi yurikum albaraka khawfan wa dama'an wa yanshu sahaba thiqan
na'am Ubangiji yace haka ne ko huwa alladhi yurikum albaraka Ubangiji shine yake nuna maka albarka wato walqiya walqiya khawfan abun tsoro ne amma ga matafiya cikin dokajeji mun gane ko saboda in an ga walqiya talalau talalau me yake jira me yake jira bawa to in mun daina tafiya akan titi ba a gida ba in ya ga walqiya talalau talalau sai hankalin sai tashi saboda gudun tsawa shi yasa Allah ya ce kaufan a wasu abun tsoro ne wa tama'an a wasu kuma abin kwadayi ne kana zauna a kofar gidanka ana jiran ruwa sai ka ga wani dan talalau talalau kace to gabar ta fara amsawa ko za mu samu kaga tama'an kenan wasu suna kwadayi in sun ga saboda walqiya ita ayi albishir ne na cewa akwai hadiri wanda ake tsammani kila a samu ruwa a cikin sa saboda haka Allah ya ce Ubangiji shine yurikumul barqa wanda yake nuna muku walqiya kaufan abun tsoro ne a wasu wa tama'an abin kwadayin samun ruwan sama ne a waɗansu mun gane ko wanshu sahaba thiqal Ubangiji kuma shi yake tasan girgije thiqal mai nauyi Allah shi yake halittar girgijen wato sai ya nauyi wanda zai zo wato da ruwa na'am
wa yasabihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifati
na'am
wa arsala sa'ika فَيَسْوِي بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ مُجَادِلُ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ
Ubangiji yace Ubangiji shi yake halittar girgije a fiqala mai nauyi Ubangiji sai yace wayu sabihu ra'adu ar-ra'adun nan shine ake nufin tsawa ko kuma a ce cida da hadiri yake diri kaje sama tana amsawa in saman te diri sai ka ji gine-gine su ma sun amsa sai ka ji ginin kamar zai faɗo aka buga wata tsawar to wannan ar-ra'adun da shi aka ambaci sunan wannan sura suratul ra'ad Ubangiji yace wai sabihu ra'adu wadan suka ce tsawar ita take tasbihi wannan tasbihi ne suka ce ra'adin mala'iku ne mala'ikan da yake kore ruwan shi yasa Allah yace wai sabihu ra'adu bihamdihi mala'ikan da yake kore ruwan yana tasbihi da yi wa Ubangiji godiya yana cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim yana kore ruwan inda Allah ya nufa a je ayi ruwan saboda haka bulalan sannan in ya daga yadda ki girgijan haduwar bulalan da haduwar dutsen ruwan shi yasa yace sahabat siqala girgije mai nauyi ai da farko nauyi ne da shi kamar kankara a daskare yake in mala'ikan yadda ke shi to sai ya tarwatsa shi shine ake ganin wannan walqiya sai ta fita kuma sai ta yi sai Ubangiji sai ya nuna wa mutane wannan walqiya sai aga talalau talalau yadda bulalar za ta daki gudan ruwan kuma sai ya babbaje shine yake cewa wato ya sabihu ra'adu shi wannan mala'ika da aka wakilta shi da kula da girgije yana kora shi sai ya zama mutalabbisan bihamdihi yana cudanya da yiwa Allah godiya yana cewa subhanallahi bihamdihi wa yusabbihu almala'ikatu min khifatihi idan shi wannan mala'ikan da yake koran ruwan in yayi tasbihi sauran mala'iku kuma da suke cikin sama sai su amsa wannan tasbihi su ma sai su ce subhanallahi bihamdihi subhanallahi alazim suna tsarkake ubangiji da yi masa godiya da kuma wato girmama shi mun gane ko ubangiji yace wa rusul sawaika sai kuma Allah sai ya aiko wato tsawa ita kuma wannan tsawar tana curu mutane da yake fitowa idan bulalar mala'ikan ta hade da dutsen ruwan in an daka wannan tartsatsin wutan nan da yake tashi to wannan shine wannan curun wutar shine as-sawa'iq din sai wannan wuta ta karaju min as-sahabi ta rika fita daga cikin wannan girgije Allah ya ce fa yusibu biha man yasha'u sai wannan tsawa sai ta je ta fada akan wanda Allah ya ga dama ta fada akan sa fata hariquhu ta kone shi an ce wannan Abdullah bin Abbas ya fitar mana hadisi wanda Imam al-Qurtubi har yanzu ya kawo shi da ubangiji yace wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min kifatihi to min kifatihi dinnan sai yake cewa a tafsirin sa malamin kifatillahi ne suna yin tasbihi saboda jin tsoron Allah sai Abdullah bin Abbas yake cewa su mala'iku wato sun kasance suna jin tsoron Allah ba irin jin tsoron da dan adam yake yi wa Allah ba ba irin yadda dan adam yake jin tsoron Allah ba dukkan mala'iku aka ce ba wanda aka san gefansa wato gabansa ko bayansa hagun dinsa ko damansa wato akwai tarin mala'iku amma tunda aka halicci mala'ika bai san waye wani mala'ika ne a gefan damansa ba tunda aka halicci mala'ika bai san wani mala'ika ne a gefan hagun dinsa ba manzon Allah ya gaya mala'ika da sama take cike da mala'iku dan wata ran sabon manzon Allah suna zaune sai suka ji wani ƙara yake cewa wannan ƙaran kun san mine ne suka ce a ban sani ba Allah da manzon suka sani yace to sama ce tai ƙara saman nan kuma ya cancanta tai ƙara yace domin cikin sararin samaniya nan babu wani gurin diddige da dan adam zai iya taka kafarsa face akwai mala'ika ko dai yana yana sallah ko yana ruku'u ko yana sujjada a cike take tab da mala'iku amma duk da haka Abdullah bin Abbas yake ce mana mala'ika da Allah ya halicce shi tunan da ya halicce sambayi cika sama da su mala'ika da yake tsaye bai san wani mala'ika ne a gefan damansa ba bai san wani mala'ika ne a gefan hagun dinsa ba domin babu abin da ya shagalta da shi sai bautar ubangijinsa dan wannan ma shi ya sa ma ubangiji bai kaddara masa cin abinci ko shan ruwa ba numfashi ne numfashinsa kuma wannan tasbihin ne da zaran ya daina sai ya ji zai mutu la yashghiluhum an ibadatillahi ta'am wala sharab ci ko sha baya shagaltar da su gabarin wato bautar ubangiji ubangiji yace ar-ra'd shi ra'd dinnan malakun yasuqu sahab mala'ika ne wanda yake kore girgije wa nabi kharil ma'i la fi nuqrati ibhamihi wato kumfar ruwa tana wato kan farcen babban dan yatsansa wa inna muwakkilun bis sahabi yasrifu wa yasyu ubal an wakilta masa ruwa duk inda Allah ya ce ya kai ruwan yana duba timetable dinsa yau ina aka ce akai ya kai musu in an je din cewa akai a ba su kilo nawa ya auna musu nan akai ka ji wani gurin an danna musu ruwa wani gurin kuma an musu yayyafa wani gurin kuma an wuce an san musu iska mai sanyi sun ji ladin bacci mun gane ko yace wa innahu yusabbihu llah yana aikin sa kuma yana yi wa Allah tasbihi fa idza sabaha ar-ra'd in wannan mala'ika ya tasbihi lam yabqa malakun fi sama'i ba wani mala'ika da zai rige a cikin sama illa rafa'a sautu bi tasbihi ya daga murya da tasbihi in mai duka ruwan yadda ki ruwan yace subhanallahi bihamdi subhanallahi alazim duk mala'ikun sama sai su amsa yace fa inda na yuzul qatr mu kuma wato ubangiji sai ya sake mana ruwan har yanzu hadisi daga Abdullah bin Abbas yake cewa idza sami'a sautur ra'd idan manzon Allah ya ji shida yakan yi addu'a ce subhanallazi sab sabbahata lahu, sarki ya tabbata ga Ubangiji wanda kai masa tasbihi. Imam Malik ya rawaita hadisi daga Amir bin Abdullah daga babansa daga manzo Allah kitwa idza kana idza sami'a sautu ra'ad in yaji murya na cida yakan ce subhanallazi yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal mala'ikatu min kifati. Sai ya kulu yace inna hadha wa'idu lil hal adh shadid, wannan narkon azaba ne mai tsanani ga mutanen kasa. Aka ce wani mala'ika yana zaune a kursiyin Ubangiji wato tsakanin sama da kasa, yana jalisun ala kursiyin, yana zaune akan kujera tsakanin sama da kasa, gefen daman sa mala'iku ne 70,000, tagun din sa ma mala'iku ne 70,000. Idan ya juya gefen dama in yi tasbihi, duk wannan mala'ikun sai su yi tasbihi saboda jin tsoron Ubangiji. In ya juyo gefen nan yi tasbihi, duk wannan mala'ikun wato sai su yi tasbihi saboda jin tsoron Ubangiji. Ubangiji yace wa rusul sawa'ika, Ubangiji sai ya aiko tsawa, fa yusibu biha man yasha, sai ta kone wanda Allah ya ga dama. An ce wannan ta sauka akan wani behude ne, wannan behude yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam akhbirni ka bal labari ya Muhammadu min aisha in rabbuka, shin ni Ubangijinka nan, Ubangijinka nan na menene ma'ana amin lu'ulin amin yakutin, an kera shi da lu'ulu'i ne ko kuma da yakuti ne? Wannan magana ce ta ta'annuti. To sai tsawa ta zo daga Saba sai ta kone shi, sai aka ce an saukar da wannan a dalilin sa ne. Wadansu suka ce an saukar da wannan aya wato akan wadansu daga cikin kafirai Larabawa ne, cewa wani mutum ya kasance daga cikin wato dagutan Larabawa, wato manzon Allah ya tura wadansu mutane su je su kira shi zuwa ga musulunci, da suka je suka ce manzon Allah ya tura mu kira kai imani da Allah da manzansa ka shiga cikin addinin musulunci. Sai ya ce to ku ba labari, shin Ubangijin Muhammadin nan kan shi menene, da me aka halice shi, na azurfa ne ko na bakin karfe ne ko na tagulla ne? Wa'annan mutane hankalin su ya tashi, wato suka ce masa, sai ya ce musu ujibu Muhammadan ila rabbil la ya'rifu, yanzu kuna so kenan ni na amsa maganar Muhammadu na yadda da Ubangijin da shi ma Muhammadin bai san shi ba? To Annabi sallam ya saki aiko masa mutane su je su kira shi zuwa ga musulunci, ya saki aika su da wannan sakon. Manzon Allah ya saki aiko shi, aiko su na uku su zo ne su yi masa wa'azi ya musulunta. To suna gabansa suna ta jayayya da shi, su ce ya kamata ya musulunta, ya ce ai shi ba zai yi imani da Allah da mai kiransa zuwa ga musulunci ma bai san Allah, wanda ya ce Allah ya aiko shi ma bai san Allah ba. To suna nan sai su ga wani girgije yana kewayawa a sama da su, take girgijen nan yayo kasa wajen kawo kansu, sai suka ga walƙiya a cikin girgijen, sai walƙiya talalau take, sai suka ga wuta tsawa ta fito daga cikin girgijen nan kai tsaye, sai ta zo ta kone wannan mutumin, ta kone shi, su din suna zaune a gaban sa. Farajau ila nabiyyi san suka dawo wajen manzon Allah dan su bashi labarin waƙiyan da ya faru a gaban su. Suna zuwa manzon Allah ya fuskance su, sai ya murmushi, sai ya ce musu itaraka sahibukum, abokin maganan ku nan ya kone ko? Fakalu suka ce min aina alimta ya rasulullah, ta ina ka samu wannan labarin? Mamaki ya rufe su. Wato ai ba ma manzon Allah din suka samu ba, sahabbansa ne, domin bayan sun tafi Allah ya saukar da wannan aya su suna can ta je ta aikin ta. Shine manzon Allah yake ba su labari wa sahabban, ya shiga gida su kuma suka zo sai suka tarda sahabban, shine sahabban manzon Allah suke ce musu itaraka sahibukum, wannan abokin magana ta ku ya kode ko? Suka ce min aina alimtum, ta ina kuka samu wannan labarin? Suka ce auha Allahu ila nabi, ai Ubangiji ne wahayi wa manzansa. Allah ya ce wa rusul sawa'ika fa yusubi haman sha'u. Haka malam salibi ya fitar da wannan hadisi. Tun magana suna da yawa, lokaci yayi ko? Muna lokaci mukalisa? Na bari mukalisa. Har yanzu an sake fitar da wannan hadisi daga Abdullah bin Abbas. Yake cewa wata rana Amir bin Tufail da shi da Arba bin Rabi'a wato suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace nazalatul aya fi arbar bin rabi'a aki labid bin rabi'a wannan ayan ta sauka fadin ubangiji wa rusul sawaika fa yusibu biha man yasha ta sauka kan wannan kafiri ne arbad bin rabi'a dan uwan labid bin rabi'a da kuma amir bin tufail abdullahi bin abbas yake cewa wata rana amir bin tufail da arbad bin rabi'a wato suka tafo kai tsaye suka rufo inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yana masallaci jalisun fi nafarin nasi fi nafarin minan nasi yana zaune a cikin wato sahabbansa yana zaune fi nafarin min ashabi a cikin wato harkan sahabbansa fadakal al masjida wa'annan mutane biyu kafirai sai suka shigo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye suka nufe shi wato fastashrafa nasu lijimal amir shi amir din nan idan sa dai ne amma mutum ne wanda Allah ya masa kyau kyakkyawan mutum ne yana daukan hankalin mutane wato a Madina to suka shigo suka nufo da mutane suka gani shi take hankalin su ya koma kansa wato suka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ga Amir bin Tufail akabara na haka ga Amir bin Tufail ya nufo ka sai manzon Allah ya ce da'ahu ku kyale shi fa in yuridillahi bihi khairan yahdi in Allah ya nufe shi da alkhairi to zai shiryu fa akbala ya nufo manzon Allah hatta kama alaihi sai da yazo inda manzon Allah ke zan sai tsaya akan manzon Allah fa kare ya ce ya Muhammad mali in aslamtu shin ni me za a bani inna musulunta me ka tana damin inna musulunta me za a ban fa kare manzon Allah sai ya ce laka malil muslimina wa alayka ma alal muslimina kai ma ka zama musulmi duk abin da za a ba musulmi za a baka idan gwan musulmi suka laifi duk abin da aka ba musulmi za a baka sannan duk abin da aka dora wa musulmi kai ma an dora maka kada sai yace ataj'aluli al'amru min ba'dika kana dani mana na zama bayar da suwarka ni ne wazirin ka bayar da suwarka ni ne wazirin ka mana ni zan ci gaba da jagorance daga mar al'ummar musulmi kun ga shi shugabanci ne da me shi bayan ka yanzu fa yazo zai musulunci ya samu mutane sun shekaru a cikin musuluncin suna zama har an hijira an dawo Madina an yi wahalalu mutane sun yi wa addinin aiki birjik shi lokaci da yake so duk ya take sahabbar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama daga manzon Allah sai shi ka kaga da kaga wannan ka san dama barna ya nufata ko kala sai manzon Allah sai ce laysa zaka ilayya wannan ne ma ba nawa bane inna ma zalika ilallahi wannan a hannun Allah yake ba da shugabanci ya ji alu haisu ya sha ubangiji na sanya shugabancin sa inda ya ga dama kala sai shi wannan kafiri ya sake cewa afataj'alni alal wabar wa anta alal madar to sanya ni kabilar larabawan wabar ni in zama ni ne shugaban su kai kuma ka zama jagoran madar da kamar a ce Hausa bakwai da Banza bakwai a cikin kabilan Hausawa dukkan su ne idan Hausa suke amma kuma harshen su ya babbanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace masa la yace a ce wannan ma bazan saka ka ba kala sai yace fa ma taj'aluli to ni wani shugabanci zaka ba inna musulunta manzon Allah sai yace aj'alu laka a'inatal kaili tagazu alaiha fi sabilillah zan saka kamar ka zama sarkin dawaki ka riga kula da harkar doki in za a tafi yaki ka je kai yaki kai ma ka dawo ko kuma zan saka mai taimakawa akan koyawa mutane kwarewa da sarrafa doki saboda haka in yaki ya taso ka je a je a yi da kai a je a dawo kala sai ya ce madala awalaysa li aynatul kayl yau yanzu ma ni ai barde ne ai gwanin yaki ne ni ma yanzu ma haka ai sarki ne kamar a bangaren harkar dawakai sai ya ce manzon Allah kun mai ukallimuka tashi ka zo guri na zan ma magana cikin izza dai cikin izza shigo manzon Allah sallam da yake Allah madaukakin sarki yake cewa la kunta fazzan galizal qalbi da kai mutune mai kaushin hali mai kunci yace lan faddu an haulik da mutane sun baje sun barka min hauliko lan faddu min haulik so kaga to shi yana da saukin lamari yana daidai da babba yana daidai da tsakatsaki yana daidai karami so da aka wannan kafi sai ci to zo bayan ya zo ya mar wannan magana babu wani girmamawa babu wani mai sai ci to zo ina da magana da kai manzon Allah ya tashi ya bi shi ashe plan yayi plan yayi ya ja manzon Allah su tafi je kewaye shi su buga masa makami shi ɗaya kafirin da ya tafi tare da shi din shi Amir bin Tufail da takobi a hannunsa mai kaifi sun ja manzon Allah sallam gefe kurin su kashe shi in ma su an kashe su a wannan gurin to shikenan dai su suna ga sun bawa sauran kafire samun sauki in manzon Allah ya mutu suna kamar musulunci ya mutu kenan an gane ko to shine faqama ma'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tashi ya bi shi wa kana Amir shi kuma Amir bin Tufail aw ma ila al-arbad yana masa nuni yana kimta masa idan shi wancan kafirin arba din da suka zo tare shi Amir shine yazo kira annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma arbar shi yaje yake tsaye cewa in ya dauki hankalin annabi da magana shi kuma ya zare takobi ya shirga masa sai yake sai ya ce masa wai izara aitani ukallimuhu fadur min karfi in ka gana na dauki hankalin Muhammadu ina magana da shi kai kuma ka lallabo ta bayan sa wadrib bihi bisayfi ka doke wuyansa da takobi faja'ala yukasimu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yuraji'u sai zama yana ta maganganu na jayayya tsakaninsa da manzon Allah ya fito ta nan manzon Allah ya fito masa nan ya fito ta nan wai zai dauke hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har wancan ya kinza zaro takobi ya shirga annabi sallallahu alaihi wasallam ba su san mutumin da ubangiji ya ce masa menene fazabu anta bi ayunina ya ayanta ke Allah ya ce masa ka tafi mana kiwonka kira mun ayar Allah ramu ka tafi ba ba wannan muke ne amma ya zama za ta yi mun gane ko to shine malam yake ce ma shi Amir din yana nuni a shi wancan arbad din cewa in ya dauki hankalin Annabi sallallahu alaihi wasallam da magana shi kuma ya zare takobi wa sallallahu alaihi sa'iqatun fi yawmi mai tsallake yake cewa faja ala yukasibu nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yuraji sai yana tattauna da manzon Allah faktarata arbad min sayfi shibran summa habasahu lahu wannan mutum ya jawo takobinsa dani daya takobin ya fara zarowa tsawon abin da ya zaro bai wuce dani daya ba bai wuce tsakanin kan yatsan nuni da kuma babban yatsa bai wuce fadin tsawon biran nan kadan ba ya zaro a cikin gidansa Allah madaukakin sarki sai ya rike takobin yace summa habasahu lahu Allah sai ya rike ya hana takobin ya fita a gidan sannan shi kuma hannunsa sai ya shanye a jikin takobin hannunsa ma ba zai iya barin jikin takobin ba ya shanye a jikin takobin takobin kuma Allah ya rike shi haka falam ya kadir ala salli ba zai ma samu ikon zare takobin ba wato hannun take waya basar yadahu ala sai bi hannun kuma bayan ya shanye din sai ya bushe a jikin takobin wa arsalallahu fi sa'iqatin Allah kuma sai ya aiko tsawa wato a wannan yini ne zafi sa'ifin sahin fa harqahu kasan irin lokacin bazaran nan lokacin an saki iska sai ka ji iska tururi kamar an bude wobin din biredi to haka Allah ya aiko iskar mai zafi bayan ga iska mai zafi tsawa kuma ta shigo a cikin wannan iska mai zafin ta kone shi arbad mai zare takobi shi kuma wannan Amir din sai ya fita da gudu da ya gudu sai je yana cewa ya Muhammad yana gudu kenan yana kolo yana gaya manzon Allah da'auta rabbaka ala arbad hatta qataltahu ka roki ubangijinka akan arbad har ka kashe shi da yaga lokacin da tsawa ta zo bai san su majinkiri shi majinkiri aka yi masa ba tsawa ta zo ta halaka wannan din shine yana gudu yana kuga na cewa ya Muhammad ka roki ubangiji akan arbad cewa ubangijinka ya kashe shi yace wallahi na rantsa da Allah la amla annaha alayka kailan jurdan sai na cika kwalidan na madinan nan da baradan dokuna wa fitiyanan murdan da matasa zakakuran matasa gwanayen dokuna mun zo mun yake ka fa kala alayhi salatu wassalam manzon Allah sai ya ce masa yamna'uka Allahu min dhalika, ubangiji zai hana ka mungun nufin nan naka, wa abna'u qaila, da ƴaƴan kabilun nan nabadi na Ausu da Khazraj, su ma suna da zakakuran musulmi barade gwanayen yaki a cikin wato ganuwar Ausu da Khazraj. Fa nazarat Amir baiti imra'atun saluliya, sai ya sauka gidan wata mata, bai tafi gidansa ba, bai tafi ganuwar su ba, sai ya ratse gidan wata mata saluliya, ita ma behudiya ne, wato ya kwana a can, yana cewa wallahi la in asharali aturaba, la in asharali Muhammadun wa sahibahu, yace idan dai har wato gari ya waye, idan Muhammadu da abokanansa suka bari mala'ikan mutuwa bai halaka ni ba, la anfasuhuma birumhi, su sai na halaka su da sukubina. Shi ma sai Allah aiko masa mala'ika, yana cikin wannan maganganun mala'ika sai zo sai bare shi falam, wato falatan mahu bi janahi, sai mare shi da fukafikin sa, yace fa azarahu fi turabi, take sai da shiga cikin kasa, yi kasa ta buho shi, wa karazat ala rukbatihi, sai ya fado akan guyawunsa, wato sai wani ruwa ya tsatso, guddatun azima fil waqti, wani ruwa kamar bargo ya tsatso a jikin guyawunsa, wato ya koma gida, ya gidan wannan mata, yana cewa guddatun ka guddatul ba'iri, wannan bargo a jikin mutum kamar bargo a jikin raƙumi, wato ya mutu bayan ya roki wannan mata ta dora shi akan doki, da ya tafi garin sa akan dokin ya mutu. Wannan shine tafsirin da malamai suka dangane da wannan aya, da ubangiji yake cewa wa yursilu sawa'ika, ubangiji ya kan aiko wato tsawa, fa yusibu biha man yasha'u, sai ya halaka wanda ya ga dama da wannan wato tsawa din, wato ko wahum yujadiluna fillahi, mutanen da suke jayayya game da lamarin ubangiji, fillahi ko wa huwa shadidul mihali, alhali ubangiji mai tsananin karfi ne, mai tsananin damka ne. Kuka ce yayi ko? To alhamdulillah, ba za mu tsaya nan saboda lokaci yayi, abinda muka karanta daidai, muna roƙo Allah ya karba mana, ya ba mu lada, wanda ma kuskure muna roƙo Allah ya gafarta mana. Lahu da'watul haqq, za mu tashi ko? Kana ta mata an ka danne yau muka yi kada ciwa mun tattauna hukuncin, hukuncin
a tattauna da ni akan Sayyidina Ali.